Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da Baba Yakubu muke rada masoran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan April na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba da kanan labarai.
To Sarfilu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Talata. Rikici tsakanin Larabawa makiyaya da banoma mazauna yankin yammacin Darfur na ƙasar Sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yado a jiya Litinin zuwa babban birnin jihar Al-Junayna. Kana gwamnatin Amurka ta mayar da martani daga kausar murya ga wasu ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya masu zaman kansu 14 waɗanda suka ce wasu manufofin Amurka akan Afghanistan yana taimakawa kuntatawa talakawan Afghanistan musamman mata da ƙananan yara.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar ƴan sandan babban birnin Abuja ta kaddamar da fara kai hare-hare da yaki da bata gari.
Kamani da hukumar ƴan sanda suka kai duwatsun da ke kewaye da kwali abu ne mai muhimmanci. Sai dai akwai waɗansu abubuwa wanda da mun gani su da mun fiye ba ma ita hukumar ƴan sanda na.
Haka kuma za ku ji cewa ta hanyar shirin kungiyar sadarwa ta ƙasa da ƙasa ICT ƙasar Ghana ta horar da ƴan mata ga illar kafofin sada zumunta.
Wannan shirin fasaha sadarwa ICT ya yi tasirin gaske a rayuwarmu musamman mu ƴan mata.
Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sarku ta zai kawo mana. Sai kuma karatun Alkur'ani daga bakin manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Talata a wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa Ukraine. Kakakin Guterres ya ce daga bisanin shugaban na majalisar ɗinkin duniya zai zarce zuwa Kyiv babban birnin Ukraine a ranar Alhamis domin ganawa da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky saboda Guterres na ganin akwai kwakwarar damar kai ga samun nasara. Yayin da yake kan hanyarsa zuwa Moscow, Guterres ya yada zango a birnin Ankara a jiya Litinin inda ya gana da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wanda ya yi yunkurin sasanta makwabtar nasa amma abin bai nasara ba. Guterres dai ya sha kira ga sagaitauta domin kai agajin jin kai ko kuma dakatar da fadar na ɗan lokaci amma babu nasara. A hali da ake ciki kuma manyan jami'an Amurka za su bar ƙasar Ukraine a wannan mako. Kada Amurka za ta ƙara tura taimakon kayan soja ga yaki da Ukraine take yi da Russia kamar yadda manyan jami'an na Amurka suka alƙawarinta a jiya Litinin na ci gaba da taimakawa da kuma shirya taimakon sauran ƙasashen duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa manema labarai a Poland bayan ziyararsa a Kyiv tare da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin cewa yayin da Russia ke kokarin fatattakar wasu sassa na Ukraine, su kuma 'yan Ukraine sun yi tsayin daka kuma suna wannan bajimtar ne tare da gudunmuwar sauran kasashen duniya baki ɗaya. Blinken ya ce tuni Russia ta gaza a wannan yakin, haka zalika tuni Ukraine ta yi nasara. Saboda babbar manufar shugaban Russia Putin a wannan yaki ita ce a bakinsa kwace baki ɗayan Ukraine ta koma cikin Russia ya kwace mata diyauci da cin gashin kanta. Kuma hakan bai faru ba, kana ba zai taba faruwa ba. Sai dai Russia ta ci gaba da kai sabbin hare-hare a jiya Litinin akan tashoshin jirgi da ta mai da ke nisa da inda take kai farmaki a gabashin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikici tsakanin Larabawa makiyaya da manoma mazauna yankin yammacin Darfur na ƙasar Sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yadu a jiya Litinin zuwa babban birnin jihar Al-Junayna inda majalisar ɗinkin duniya ta yi allawale da ƙaruwar tashe-tashen hankulan. Rikicin da ya fara a ranar Juma'a biyo bayan gano gawarwakin wasu makiyaya guda biyu a ranar 21 ga watan Afrilu a kusa da ƙauyen Hashaba a wajen garin Krenik. A cewar wani rahoto na farko, an gano gawarwaki 201 akan tituna da sauran wuraren taruwar jama'a. amma akwai yuwar adadin waɗanda suka mutu zai haura, inji Asadik Muhammad, shugaban sashen jin kai na yammacin Darfur.
In an zuma kaɗan ba zai sake da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja ta fara ƙaddamar da kai hare-hare kan sansanonin 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane don kuɗin fansa a kan tsaunukan da suka zagaye babban birnin. Ga Hassan mai na kaina da ci gaban rahoton.
Su dai 'yan bindiga daɗin sun kakkafa sansanoninsu ne bisa duwatsu da tsaunukan da ke wajen birnin tarayya, musamman wuraren da ke kan iyakar babban birnin da wasu jihohi irin su Kogi, Nasarawa, Niger da Kaduna. Al'amarin ma kenan da ya tada hankalin ministan birnin Abujan, Muhammad Musa Bello, da ta kai har ya kira taron gaugawa kan matsalar tsaro, kamar yadda kakakinsa Abubakar Sani ya yi min karin bayani a wancan lokaci.
A wannan taro na gaggawa da tare da jami'an tsaro, shi mai girma ministan Abuja Malam Mahmud Musa Bello ya kira shi ne don ya kara jaddada musu bukatan kara sa ido akan musamman matsalan garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ake aikatawa. Commissioner ɗin sanda da DSS da sauran jami'an tsaro suka kara tabbatar ma da shi minista cewa lallai yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare don magance matsalan garkuwa da mutane sassuka daban-daban na wannan birni da kuma ƙauyuka.
To bisa dukkan alamu kuma wannan matakai sun fara tasiri, domin kuwa mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja DCP Ben Igwe ya shaidawa manema labarai cewa biyo bayan bayanan sirri da suka samu ne zaratan 'yan sandan birnin sun mamaye maboyar 'yan bindigar akan tsaunukan Yangoje da Cikuku da ke yankin karamar hukumar Kwali, wanda kawo yanzu an samu nasarar lalata sansanonin na 'yan bindiga daɗi. DCP Ben Igwe ya tabbatar da cewa za a ci gaba da kai wannan samame har sai an raba babban birnin kasar daga 'yan ta'addan. To kome masana tsaro ke cewa kan wannan samame na 'yan sanda? Dr. Kabiru Adamu shine babban jami'i a cibiyar da ke bincike kan sha'anin tsaro, wato Beacon.
Lalle wannan samame da hukumar 'yan sanda suka kai duwatsun da ke kewaye da Kwali abu ne mai muhimmanci, sai dai akwai wa'ensu abubuwa wanda da mun gani to da mun fiye ba ma ita hukumar 'yan sanda. Na farko akwai a baya-bayan nan wato IG na police ya gaya ma duniya cewa an sayo irin wa'annan jirage wa'annan marasa matuka. To mun dauka da wannan karin lokaci ne wanda ya kamata a ce an yi amfani da su don a ga ainihin sansanin su wa'annan 'yan bindiga da kuma wurin da suke hitowa, don ba wai a kai samame ba, a'a abinda ya fi muhimmanci a kama su a kuma tace bayanai daga gare su, bayanan da zai taimaka wurin gano ainihin diddigin yadda ake kawo wannan hare-haren da kuma dalilin da ake kaiwa.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina, har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, ga babu dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Gwamnatin Amurka ta mayar da martani daga kausan murya ga wasu kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu zaman kansu 14 waɗanda suka ce wasu manufofin Amurka akan Afghanistan na taimakawa kuntatawa talakawan Afghanistan, musamman mata da ƙananan yara. Dole hannu akan dala biliyan 7 na kadarorin Afghanistan da ke Amurka da kuma takunkumin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa da aka kakaba wa ƙungiyar Taliban ya ƙara dagula matsalar jin kai da ake fama da ita a Afghanistan, in ji kwararrun. Yayin da cin zarafi da suka danganci jinsi ya kasance barazana wadda ta daɗe kuma ta yi muni ga mata da 'yan mata, matakan da Amurka ta ɗauka sun ƙara ta'azzara lamarin da fari da ƙara duna wariyar jinsi da hukumomin suka ɗauka. Masanan sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar a jiya Litinin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kira sanarwar da cewa ba daidai ba ne kuma ba ta da tushe. A ƙarshe, disar ƙanƙara lokacin sanyi na yankin arewaci yakan yi dalilin raguwar masu neman mafaka da ke tsallakawa daga Amurka zuwa Canada ta hanyar Roxham a Quebec, amma ba wannan kakar sanyi da ta wuce ba. A watan Disamba, adadin masu neman mafaka da ke shiga Canada ta barauniyar hanya ya kai adadi mafi girma tun cikin watan Agustan shekarar 2017, kamar yadda kididdigar gwamnati ta nuna. Yawan ƙararraki yana tsawaita lokacin jira don sauraron cancantar masu neman mafakan, lamarin da ke sa suna jira tsawon watanni kafin a basu taimakon zamantakewa da samun izinin aiki, in ji wani lauya. kwararar bakin hauren ya biyo bayan dage dokar yaki da addoba a watan Disamba. Tun daga watan Maris shekarar 2020, ƴan sandan kan iyaka sun ki shigar da duk masu neman mafaka don dakile yaduwar COVID-19. Wani mai magana da yawun hukumar kula da bakin haure, ƴan gudun hijira da zama ɗan ƙasar Canada, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa dama ana sa ran ganin karuwan bakin hauren, kuma ya ce hukumar na kokarin hanzarta aikace-aikacenta da kuma takaita lokacin sauraron karin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da yara mata ke ci gaba da fuskantar yiwuwar fada hannun bata gari ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani a duniyar gizo. Kasar Ghana ta shirin kungiyar sadarwa ta kasa da kasa ICT ta gabatar da wasu ƴan mata ga ilimin fasahar sadarwa. Ridwan Abbas na dauke da rahoton.
A wurin bukin buɗe ranar ƴan matan na kasa da kasa a ICT a nan Accra, wani binciken hukumar tsaron yanar gizo ya bayyana da wasu diddiki masu razanarwa na yadda ake amfani da ƴan mata ta jima'i ta yanar gizo. Brown Isil mamba ce ta hukumar. Shawara ta a daina ya dauko tuna da bidiyo na tsarki wani abu ne zama ruwan dare ga duniya, kuma suna amfani da shi ne don su bata sunan ƴan mata. Don haka daina yaɗa irin waɗannan hotuna da bidiyo ɗin nan na tsarki. Mukaddashiyar ministar ma'aikatar sadarwa Amafuma ta bayyana irin kalubale da ke akwai, tana mai faɗar cewar kamata yayi ayi maganinsa sosai saboda yana illa ga matasa tun ba ma ƴan mata ba.
So many things are going on that most of us are not paying attention to. Meanwhile, we have
munanan abubuwa na faruwa ta yanar gizo, amma da yawan mu ba mu sa hankali. Alhali akwai dokoki akan haka, don haka muna karfafa waye kan mutane. Yanzu mun kai wasu makarantun sakandare cikin tarin jikoki. A bangaren mu na ma'aikatar minista, hukumar tsaron na yanar gizo a nasa bangare na yin aikin sa, bangaren kungiyoyi da ba aikin kuɗi suke yi ba, ko dai in ce kungiyoyin ƴan ƙasa, su kuma gaba yadda goyon baya. Mu a matsayin mu ma'aikata, mun fara ne da makarantun sakandaren mata domin mun fahimci ƴan mata a manyan makarantu ne ke fama da hare-haren nan. Babban jami'in zartarwar Kofi Annan Center of Excellence Collins Yeboah ya yi alkawarin aniyar sashensa na baiwa ƴan matan horo kyauta tare da samar musu gurabun aikin yi nan gaba. Za mu yi farin ciki mu shirya aiki da ma'aikatar wa wasan ku ƴan mata ku samu horon kwasa-kwasan kyauta, haka kuma waɗanda za su iya yin aiki a lokacin hutunku na makaranta. Ga abin da wata da ta ci gajiyar shirin ke cewa. Wannan shirin fasaha sadarwa ICT ya yi tasirin gaske a rayuwarmu, musamman mu ƴan mata. Ba mu taɓa sanin cewar an yi kodin ɗin na hotunan katin, wato majigin yara da sauransu ba, amma da wannan shiri yanzu mun sani. Wannan shiri ya kuma taimaka mana ƙarfafa ƙwazonmu cewar mu kuma za mu iya zama a cikin ɓangaren tafiyar digital. International Communication Union Authority ta shirya wannan kawas tare da taimakon ma'aikatar Minister Sadarwa. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Allah, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,340 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan wato akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haɗa ka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo ta voahausa.com. A nan Washington DC agunmu na cewa karfe 1 da kusan minti 15 na dare. Yanzu kuma sai
Saka
mai wuya.
Amma cikin kabilar wacce ta fiye wa ministoci.
Kabilar shugaban kasa ta fi kowace shugaba.
A kowane kasa haka ne.
Kuna magana kan kasan Kamaru.
Amma
kasan Kamaru kabilar shugaban kasa ta fi. Bayan ma kabilar shi wato tarayyan Bekiti sun fi yawa. Kabilan ƙauyen shi ma sun fi kowane ministan da yawa.
Ko a lokacin Haijo Fulani da suka fi yawa gwamnati su ne zalla.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In kun saurari shirin da ya gabata, kun ji mun fara magana game da ƙasar Kamaru a shirin farko da muka kamu ku rana wacce da ta wuce.
To a gaskiya a matsayinmu na 'yan jam'iyyar SDF dole ne za mu yi magana akan mulkin abin da yake tafiya a ƙasar Kamaru. A matsayinmu na matasa dole ne mu yi magana saboda matsalolin da suke wucewa na maganar rashin ci gaba a wannan ƙasa ta mu ta Kamaru. Saboda in ka duba abin da yake faruwa a lahiyarmu na Afirka, ko da kowace ƙasa akwai matsaloli, to amma na Kamaru ya huce misali. Dan me yake faruwa? Ba misalin ko tashin hankalin da yake faruwa ba min da ba. Wannan kowanne yanayi suna da nasu matsalolin kowace ƙasa a lahiyarmu na Afirka. Amma abin da za a duba a gaskiyar magana a ce mulki dan adam ya ce zama akan kujera har shekara 40. A kuma shekara 40 nan in ka duba a mulkin da ya shuɗe baya mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Aliyu ya bar abubuwa na masu muhimmanci a ƙasar nan, wanda duk ɗan Kamaru ya san da wannan. Akwai kamfaninnuka manya a ƙasar nan, akwai manyan hanyoyi da ya yi su, wanda kuma yau an waye gari kamfaninnukan babu su sun mutu sun lalace an rufe su. Matasa babu aikin yi. Wannan mulkin da ake mulki ne na danniya, ba mulki ne na ci gaba ba.
Ni sunana mulki su ƴar ƙasar Kamaru. Ni ƴar ƙungiyar SDPC ne. To ba abin da zan yanke muku, shirin ce muku alhamdulillah. Gaskiya muna jin daɗin mulkin Fulbiya. Ni da aka haife ni a mulkin Fulbiya, na girma a mulkin Fulbiya, ba abin da nake gani sai alheri. In ba mu gode masa ba, ba abin da za mu ce masa. Fatan mu dai Allah ya bar mana shi, don alhamdulillah yana kokari, yana kare mana mutuncinmu, mutuncin ƙasarmu. Gaskiya kana da incin kanka, baka da matsala in dai a mulkin Fulbiya ne. In ba ma shekaru sun ja, wallahi in ce nan da shekara kai ko ɗari ma muna son shi a ƙasar nan.
Yau a cikin abubuwan da za mu tattaɓa game da wannan ƙasa wacce kamar yadda muka faɗa a baya, tunda ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kawai ta yi, Ahmadu Ahiju wanda Allah ya masa cikawa amma kafin ya mutu din ya share shekaru 25 yana mulki, da kuma Paul Biya wanda ya fi shekaru 30 yana mulki yana kan karagar mulki. To a cikin abubuwan da za mu tattaɓa a yau a wannan tattaunawa ko kuma muhawara da muka shirya tsakanin Alhaji Rilwani Sharubutu wanda ke cikin jam'iyyar CPDM ta shi shugaba Paul Biya, da kuma Ali Danash na jam'iyyar Adawa ta SDF, akwai abubuwan da suka shafi ƙabilu na ƙasar Kamaru din, musamman ƙabilun da suka haɗa har da Hausawa da kuma Fulani, sannan kuma wani irin burin siyasa ƙabilu za su iya samu wanda zai kai su ga cimma burinsu na makomarsu ta siyasa. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu ci gaba da duba waɗannan abubuwa ɗin. Kuma yau za mu tashi ne daga duba shin tsakanin Paul Biya da Ahmadu Ahiju wane ne ya fi samun wa Kamaru abubuwan more rayuwa.
Nan Faransa ne yake iko da ta san Kamaru.
Yawwa, ka ɗauko ta min su sayan da yake mun kai. Za mu yi magana Faransa. Kana nufin yanzu ka fi ɗore laifin a kan Faransa fiye da
Faransa ne take iko da ƙasar Kamaru. Me yasa? Muna da arziki, tattalin arzikin da kai to yanzu. Ina zuwa ban kare ba. Ka gani muna da mai. Muna da mai da yawa waje-waje. To amma ba ka da izini ka haka kai shugaban ƙasa.
A nan Kamaru?
A nan ba ka da izini.
Saboda Faransa?
Sai su sun ba ka izini.
Shi Faransa ɗin? Ba wace gwamnati
ba
Kamaru ba.
Gwamnati ba zai tashi ce bari in je Garwa a Marwa akwai mai duka nan. In je haka ba haka ba ne. Sai Faransa in suka kuma ba sa son ka tunga shi da kai ne. Za su ki su jira cewa za mu cire shi kafin shekara uku
to shikenan
za mu cire shi musa awal awal ne zai haɗa wannan
ana kai da lefin Faransa ne ko lefin hukumar hukumar Kamaru ne matsalolin da kamar take ciki
wato da akwai inda za a kawo maganar Faransa ai lokacin su su shugaban kasa ma Faransa nan ko na ga su suka ba mu Kamaru ma aikin kai yayin da aka samu ma ɗan adawa wadansu da ake kira su NPC wanda su suke tambaya makar a ba mu yicika wannan lokacin da suna tuna cewa ce an hada Kamaru guda biyu duka wato Kamaru biyu da nake faɗa wato bangare ne amfani da harshen Ingilishi da bangare ne amfani da harshen Faransa amma Faransa sun tusa wannan da karfi da yaji saboda mu abun a haka kafin na kenan an ba da mulki din daga bayan mu haɗu mu zama a guda ɗaya
da amma kai da koda Faransa ce take jujjuya abubuwa gwamnatin Kamaru tana da tacewa kan yadda za a sarrafa ma'adinai da tattalin arzikin ƙasar na aiko
kwarai kuwa wato da ma shi ne nan nake so ki suwaye wato da ce Faransa ta samu shugaban ƙasa wanda ya biyo bayan shi wannan tsohon shugaban ƙasa Ahmadu Ahidjo ta samu shugaban ƙasa wanda bai faɗa ma duniya gaba ɗaya cewa shi nan babban almajiri ne na Faransa ba ta ba za mu isa wannan matsayin ba kamar da ya yi yace shi nan shi babban almajiri ne na kasan Faransa da ba mu isa wannan matsayin ba wato yadda da rashin cika alkawari da wannan yayi muna muka mu yayi matsuhu shugaban kasa
shi ko biya
shi ko da yayi muna shi kai mu da wannan matsayin da muke ciki yanzu nan
kamar tambayar da nayi mashi dazu shugaban ko biya yana nuna bambanci yadda yake mulkin kasar nan yana nuna bambanci tsakanin wani bangare da wani bangare ko dace da yake tafiya da su a na ku gani
wannan kai ya tabbatar cewa shi kai yana nuna bambanci domin magana ba magana ba magana nake yi domin ina magana ba wato da akwai kundin tafiyar da kasa da shi kiran yayin da aka tada cewa dole ne a san cewa mai muke ciki da yanayi masu amfani da bangaren ingilishi suka ce dukkan dole ne su san mai suke ciki domin har yanzu alkawarin da ajiye musu kuma ya mika ma fulbiya na riƙe wani alkawarin ba a cika musu ba su san ina mai suka taka wani alkibla suka juya shi aka yi taro na waɗannan ingilishi suka samu yan faransa wato da fulbiya kenan da umarnin fulbiya akan cewa a samu wani supuli ko ni wani dabara da za ta fiye da kamaru bangare guda biyu ne a lokaci da shi shugaban kasa fulbe ya kasance mai cewa a shi kam kar a taɓa wato tsarin tafiyar da kamaru da aka yi duka a taɓa wato bai tsaya nan ba ma da yake kar a taɓa tsarin da aka ce tafiyar da kamaru shi ƙara wani abu a ciki wato ya sami ce yan asalin a kowane bangaren kasa da kuma baƙi wanda suka zo a bangaren kasa ko a cikin kasan Kamaru
wani shi fifitawa ne in ka ce yana nuna bambanci ina yin fi nuna ya fi so
eto ya fi son wanda ka samu wato
shi bangare kamar wani yanki daga cikin kasa Kamaru
duka wato in ka ji abin da ya kara a cikin constitution wato kenan dan kasa kamar mu Hausawa ninnan baba na ma iya ka haife shi uwa na a gwalin da aka haife ta mun yawanci mu kaba nan aka haife mu da ke da zamu samu wata birni a arewacin Kamaru da yake namu ne to amma shi Fulbe ya ce a'a yanzu mun da mu aka haife mu a gwalin nan ba mu da waɗansu abubuwa wato da gonin matsayi da za mu iya samu ba
ke
a duwala wato ba mu iya zama madugun gari ba ba za mu iya tsayuwa abin nan ba ba
mu gaje ruwana anan
duwala anan duwala cewa
na san ka kagara kamar da magana ya tabo ne domin a gaskiya shugaban kasa Paul Bebe ya nuna bambanci da kowane kabila na farko kenan kuma ya ce yana nuna kabila yana mulki yana nuna kabilanci ya gaya mini wani kabilanci
ni ma abin da
ya mu musulmai Hausawa yanzu na muke addu'a muke ce alhamdulillah a mulkin Paul Bebe da ba mulkin Aijo abin da ma muka samu yanzu ba Hausawa ba su da shi
kamar me da kuka samu wani ba a lokacin
lokacin Aijo wanda aka yi dandite sai ka koma North
arewa
ka je ka yi a rubuta cewa North Gaudere Garwa aka haife ka tukuna ya maka dandike ko kuma da muka zo muka sassake namu na ya zama cewa
kacin shaida kenan ko kacin shaida zama
kacin sai ba za ka iya ka yi ba in kana na haife ka duwala nan ta girma duwala nan ko a Bamin da ko a wani waje sai ka je tun da kai ba Hausa ne sai ka ce a Garwa aka haife ni tukuna za ya maka a lokacin Aijo haka ne yanzu daga zuwan wannan ya ci da wannan abin in a haifi Bahaushe in haife ka na haifi ɗana nan ya zama a na aka haife shi a duwala kuma Bahaushe ne ko bai da bambanci da
ba bambanci da ko ina
da ko ina aka
yi in ka haife a garuwa in ka haife a babin dan
ka haife a duwala aka haife
ka a duwala aka haife
to kamar kai da shi duk yan garin nan
duk yan garin nan
to abin da yake fada ba yi daidai da abin da kai ka sani
da abin da yake ne da yake abin ban mu wannan za mu gode wa Fulbiya mutum da bai cika dari daidai amma wannan za mu gode wa Fulbiya kafin mu shiga wani abubuwan da za tambaya
wale kuwa
mun gode masa cewa ya ba wa sawa yancin kansu
dole ka da ya bai Hausa yancin kansu ko
kai ba dole bane yadda baya ba Hausa
ba dole bane
domin da kaman guya yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba Hausa
ba kai da ba
eh ba yadda ba san wato a lokacin Ayinjo da aka tsayar da dokoki da za a tafiyar da kasan Kamaru da shi an suka cewa Kamaru nan daya ce kuma gwamnati ba ta da addini amma addinin da gwamnati ta runguma addinin da gwamnati ta runguma shine musulunci da kristiya
a can da ko yanzu
a da a lokacin arziki addinin da gwamnati ta runguma
shine
musulunci da kristiyanci
yanzu fa
yanzu gwamnati ba ta da addini ba ta da addinin da ta runguma musulmai kungiya ne da suka yi suka zama
kamar ba ganin sa ya fi dan kada gwamnati ta shiga addini
na farko kenan
kuma da lab to na zamu daga aya a wannan lokaci sai Allah ya kama rana wa tewo inda idan mun dawo zamu duba shin kasar Faransa ce take tafiyar da harkokin ko kuma sarrafa abubuwan kasar Kamaru ne kuma cewa shi Paul Biya din yana baiwa ita kasar Faransa din damar ta yi abin da ta ga dama idan haka ne saboda me sannan ko me karfin demokradiya a can Kamaru din tunda da aka kafa wannan kasa din shugabanni biyu kawai ta yi to ana baiwa sauran mutane dama su tsaya takar shugaban kasa duk wannan suna cin abubuwan da zamu kawo muku idan a madadin su bakin namu Alhaji Rilwan Sharubutu na jami'in Shipol Biya da kuma Ali Danesh na jami'in Radata SDF tare da wakilinmu na Kamaru wato Abul Garba ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC ku huta lafiya
Madalla yanzu kuma sai karatun Qur'ani mai girma
Ismi Aisha Muhammad Zawal ana ɗalibar min madrasatin Malam Adamu Idris a Gwan Kajina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المقصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفاف إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفوادا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت صرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم
الله أكبر دون أن كومك زوج شرم نكرشي لاباري أما فأتقيتي
To Sarfilo a takaice babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Talata a wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa Ukraine kakakin Guterres ya ce daga bisani shugaban na majalisar dinkin duniya zai zarce zuwa Kyiv babban birnin Ukraine a ranar Alhamis domin ganawa da shugaban kasar Volodymyr Zelensky saboda Guterres na ganin akwai kokwarin dabar kai ga samun nasara
To a gaishe ka masu raro anan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo kuma da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ‘yan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko ma sauran shirye-shiryenmu sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin boahausa.com. Yanzu madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Karen Mr. Phil Hashin kuma da na shirya ni kuma gabatar nake cewa assalamu alaikum.